Ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar APC, tsohon ministan matasa da harkokin wasanni, Solomon Dalong, ya bayyana cewa jam'iyyar ta bijirewa manufofin farko da suka kai ga kafata, tare da ƙari kan cewa jam'iyyar ta ɗauki tafarkin jam'iyyar adawa ta PDP, wadda tsarin ta bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba, da kuma tilastawa 'yan ƙasar akan wasu 'yan takara. Hakan ya sa shi bankwana da jam'iyyar APC.
Mun dai mun naɗe kayanmu mun rubuta jam'iyyar APC akan dalili guda. Mun shige ta mun kafa ta akan adalci, to wannan adalcin ba ta nan tare da jam'iyyar kuma ba, to ba za mu ci gaba wanzar da rashin adalci ba. Saboda haka na naɗe kayana na yi gaba na koma tsohuwar jam'iyyar siyasa a Najeriya, jam'iyyar ta Abiola, wanda mutanen Najeriya sun zaɓe ta kuma an zalunce ta, ta ci zaɓe daga kansila har zuwa shugaban ƙasa kafin aka rushe. To nan na nufa jam'iyyar SDP, Social Democratic Party.
Shi ma shugaban jam'iyyar SPD na ƙasa, Malam Shehu Musa Gaban, ya yi ƙari da cewa
ina daga cikin wanda suka kafa PDP tun daga G7 mutane 7 a Kaduna a gidan Margala Jaubakari ne. Ba abinda ban sani, ba wanda zai gaya min tarihin PDP a ƙasar nan. Amma saboda rashin adalci muka bari, saboda rashin adalci ta fadi zabe, kuma wanda suka bar PDP suka koma APC, sun zo sun ruguza APC yanzu, ba su dubi kurakuran da PDP ta yi ba.
Masana kimiyyar siyasa a Najeriya dai na halakanta ɗabi'ar sauya sheka a siyasance, rashin aƙida ko manufa a siyasa da uwa uba san kai, kamar yanda masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa.
A duk wanda suka ga yana siyasa a Najeriya kusan 100% neman mukamin da zai hau ya tafiyar da rayuwarsa, ya arziki, ya mulkaka duniya yanda yake so da shi da iyalinsa, shine muhimmin abin da ya jawo shi ya shigo siyasa. Ai jam'iyyar ma ta APC musamman ita da aka kafa ta, da wanda suka kafa ta yanzu za su gudu, tabbas za su gudu, saboda duk wanda suka kafa ta sun shigo saboda bukatar maitan neman shugaba. Kula fice ne sai an yi mulki, kansu kowa bukatar mulki yake kama ya mutu. To yanzu sun ma ce su sun dauki mulkin jam'iyyar sun tura kudu saboda suna ganin shine adalci. To suna gaya wa ancan cewa bayan shekara takwas dole a dawo arewa kenan ko? To kuma wanda suka rage ma babu dan arewa, cikin ga ko lokacin tafiyar su yake tunda su da ma wannan bukatar ce ta kasu, kuma an aranye wannan tsarin a ce haka za a tafi tusi APC ba wurin zaman su bane.
Tuni dai shugaban jam'iyyar ta APC Senator Abdullahi Adamu ya bayyana bakin ciki game da nemo shawo kan 'yan jam'iyyar musamman daga majalisar dattijai da adadin masu ficewa zuwa wasu jam'iyyun ke da yawa. Barista Ismail Ahmad shine tsohon shugaban matasa na jam'iyyar APC kuma ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaba Buhari.
A duk wani lokacin aka samu manya-manya jigajigan mutane suke barin jam'iyya, to abu ne na yayi nadama a natsu a game da matsalolin, abu ne kuma na nadamuwa. To da haka mun damu da abin da yake faruwa, kuma dole mu yi kira ga shugabancin jam'iyyar APC da kada su yi wasa da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Mun zo ne muna da nasara a hannunmu, ba zai yi mu daga kara ba. Dole mu shiga mu fita mu ga an yi sulhu, an samu maslaha da jama'a na jam'iyya, kuma akwai kurakure da yawa da shugabancin jam'iyya suka yi a wajen gudanar da zaɓuɓɓuka nan a jihohi daban-daban, wanda dole su tashi da gaske su ɗau matakai, in ba haka ba za a samu matsaloli.
Waɗannan kwangwabakon baya ne da yasa 'yan Najeriya ke ganin yadda manyan 'yan siyasa ke sauya sheka dama ce ga sauran ƙananan jam'iyyun su kai labari a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar 2023. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.